partie de RM Show. On ne peut que vous dire God bless.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Litinin 6 ga watan Mayu na shekarar 2024 a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa bayan da gwamnatin kasar kamar ta yankewa wasu jagororin ƴan aware su tara hukuncin daurin rai iyayen dalibai a yankin na ƴan aware sun bayyana damuwa akan batun tsaro yayin da dalibai ke shirin komawa makaranta
gwamnatin na ita ne ba ta so kuma su ne a kare ba mu ce hukuncin bai yi daidai ba to lokacin da aka yi hukuncin din bai dace ba da alisha wannan
muna tafa da ƙarin bayani nan gaba bayan haka za ku ji ra'ayoyin wasu ƴan ƙasar Chad da ke zama Niger da ma wasu ƴan Niger din akan zaben shugaban ƙasa da aka yi yau Litinin a Chad sannan za mu kawo muku shirin ƴan ƙasa da hukuma wanda ya haska fitila akan makomar haƙoƙi da ƴancin samar da tsaro ga ƴan Najeriya muna kuma tafa da shirin labaran wasanni a takaice daga nan birnin Washington DC amma duk sai bayan kun sha labaran duniya
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. Kungiyar Hamas ta ce ta amince da shirin tsagaita wuta domin kawo ƙarshen yaki da take yi da Isra'ila. Kungiyar ƴan bindigar ta Palestina ta fitar da wata sanarwa a yau Litinin cewa shugabanta Ismail Haniyeh shine ya bada wannan labari ga Prime Minister Qatar da kuma Minister tattara bayanan sirri a Misra ta wayar tarho. Masu shiga tsakani a birnin Al-Qahira sun yi ta kokarin ganin an tsagaita wuta na wucin gadi da kuma sakin mutane da Hamas ke garkuwa da su a Gaza. Sai dai babu wani bayani ko ƙarin haske daga bangaren Isra'ila kan sadarwar Hamas. Wani jami'in Isra'ila ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa da alama Hamas ta amince da wani bangare mai sauki na shawarar Misra wanda ya hada da wasu muhimman abubuwa da Isra'ila ba za ta iya yarda da shi ba. Jama'ai a yammacin Rasha sun ce wani harin jiragen Ukraine marasa matuka ya hallaka mutane shida a yau Litinin a yankin Belgorod da ke kusa da iyakar Rasha da Ukraine. Gwamnan yankin Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ya faɗa a dandalin Telegram cewa jirage marasa matukan sun afka motoci da dama, kana harin ya raunata sama da mutane 30. Ma'aikatar tsaron Ukraine ta faɗa a yau Litinin cewa rundunar tsaron sararin samaniyar ta harbo jirage marasa matuka 12 a cikin 13 da dakarun Rasha suka kai hari da su a cikin dare. Sojojin saman Ukraine sun ce an gano jirage marasa matukan ne a yankin Sumy da ke arewa maso gabashin Ukraine a kusa da iyakar Rasha. Labaran na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Kasar Jamus ta faɗa a yau Litinin cewa ta dawo da jakadarta a Rasha tsawon mako guda a Berlin domin jin ta bakinsa biyo bayan zargin wani harin kutsen yanar gizo a kan jam'iyyar shugaban gwamnatin kasar Jamus Olaf Scholz. A makon da ya gabata Jamus ta zargi jami'an ma'aikatan tsaron Rasha da auna jigajigan jam'iyyar Social Democrat ta shugaba Scholz da wasu muhimman ma'aikatan gwamnati da masana'antu a wani harin kutsen yanar gizo. Berlin ta bi sawun NATO da sauran kasashen Turai wurin yin kashedi cewa kutsen yanar gizo da Rasha ke yi na da mummunan sakamako. Ofishin harkokin wajen Berlin ya faɗa yau Litinin cewa gwamnati tana ɗaukar batun na baya-bayan nan da muhimmanci, a don haka ne ministan harkokin waje Annalena Baerbock ta yanke shawarar dawo da jakadar Jamus Alexander Lambsdorff. Ta ce zai koma Moscow bayan mako guda. Gwamnatin Jamus ta ɗauki wannan al'amari da muhimmanci a matsayin wata dabi'a da ke kawo cikas ga 'yancin demokradiyyar ƙasar da kuma hukumomin da ke taimaka musu, in ji mai magana da yawun ofishin harkokin wajen Catherine Deschua. wata gagaruma ambaliya sakamakon ruwan sama kaman da bakin kwariya a jihar Rio Grande do Sul a kasar Brazil ta kai adadin mutane da suka halaka zuwa 78 ya zuwa jiya Lahadi kada ta raba wasu kusan 120 da muhallan su ambaliyar ta lalata hanyoyi da gadaje a birane da dama ruwan saman ya kuma haddasa gocewar laka kana ya karye wani bangaren madatsar ruwa da ke samar da wutar lantarki masu aikin sa kai sun yi amfani da kwale-kwale da baburan ruwa da ma masu yin kaya suna taimakawa aikin ceto da ake yi ambaliya daga ruwan sama kamar da bakin kwariya a ƴan kwanakin nan da suka gabata sun shafi sama da kashi 2 cikin 3 na birane 500 a jihar wanda ke da iyaka da kasashen Uruguay da Argentina
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC. Gwamnatin kasar Kamaru ta yankewa wasu jagororin ƴan aware su tara hukuncin daurin rayi. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da dalibai a yankin na ƴan aware ke kokarin komawa makaranta bayan da makarantun suka kasance a rufe lokaci mai tsawo sakamakon rashin tsaro. A halin yanzu iyayen dalibai sun samu kansu cikin yanayin zullumi saboda rashin tabbas a bangaren tsaro. Wakilin muryar Amerika Muhammad Awal Garba ya aika mana da wannan rahoton daga kasar Kamaru.
Gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta buƙaci iyayen dalibai su mayar da ƴaƴansu makarantu a yayin da ya rage makonni biyu a koma makaranta a bangaren ƴan awarin Ingilishin kasar waɗanda yanzu haka shekaru uku da suka gabata harkokin ilimi da kuma kasuwanci sun durƙushe wannan ne yasa na tambayi mai magana da yawun ƴan awarin Alhaji Aldanash ga abinda ya bayyana mini kan irin kaidodin da suka gindayawa gwamnatin kasar ta Jamhuriyar Kamaru
dama da muka yi next mu anan wato taro mu na kwararru da muka yi anan shi muka ga cewa su AAJ wato Vision Fund ya yadda a koma su ya amince da maganan bakti Ayub Sabe shi kan shi Ayub Sabe ya amince ya yadda eh yara ba ruwan su karu su koma makaranta bayan shi kuma shi aka samu Mansum Bibi shi ma mai fada ne a shi a can eh shi ma ya yadda yara su koma makaranta aka mu full aya dine ita yayi da yara su koma makaranta kaga su hudun nan su ne masu fada a jita wannan su duka suka ce su yarda kowa yara su koma makaranta amma da abu daya wato gwamnati ta karfafa tsaro domin kada iyaye da za su tura yara su zama masu fargaban cewa wata kila yayan su ba za su dawo ba ko ko su kan su ma za a zo a cin musu da dare a kashe su duka zo da gwamnati su duka karfafa tsaro kaga yanzu shi shawara wato gwamnati ita kadai ne ta shawara da magana shi da nake faɗan cewa ko ni lokaci nake faɗan cewa gwamnatin nan ita ne ba ta suwa kuma su ne a ƙarshe domin ana cikin yin wannan ke da shi ta bambaro wannan kuma da asuba wai an yi zance an zantar da hukunci rai da rai da aka yi ma shi wannan ayyuka ta kaga wannan muka ma ra'ayin mu ba bai yi daidai ba bamu ce hukuncin bai yi daidai ba wato lokacin da aka yi hukunci din bai dace ba da aisha wannan wato shi fitar da hukunci ko ni lokaci za ku iya fitarwa mutane nawa ne suke kotu har yanzu ba fitar ba to ka gan gwamnati da fitar da haka lalle ne ita ne ba ta so zaman lafiya muka ra'ayin mu cewa wannan abin da aka yi akan Ayub Sabe wannan a wannan lokacin daidai ba sam
waɗannan matsaloli dai sun biyo bayan yankewa jagoran ƴan awaren Musa Ayub Sabe da magoya bayansa guda tara hukuncin ɗaurin rai da rai sannan kuma a yanzu haka masu ɗauke da bindiga a wannan ɓangaren sun hana wa al'umma zirga-zirga daga yau ɗin nan har zuwa makonni uku masu zuwa. Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Madalla a gaida Muhammad Awal Garba. A yau Litinin ne kasar Chadi da ke makwabtaka da kasashe da yawa ciki har da jamhuriyar Niger ta gudanar da zaben shugaban kasa zagaye na farko wanda zai kawo ƙarshen gwamnatin haɗin gwiwa da aka kafa a kasar bayan mutuwar shugaba Idris Deby Itno a shekarar 2021. Wasu 'yan asalin Chad mazauna jihar Difa a jamhuriyar Niger da ma wasu 'yan Niger ɗin sun bayyana ra'ayoyinsu game da zaɓukan na ƙasar Chadi. Ga Harusula Rashidu da ƙarin bayani.
Al'ummar kasar Chad da ke makwabtaka da jihar Ifa ta Jamhuriyar Nijar a yau ne suka fara kada ƙurƙun suna zaben shugaban ƙasa zagaye na farko bayan buɗe rumfunan zaben da hukumar shirya zaɓuɓɓuka ta ƙasar ta Chad ta yi. A jimace dai kimanin ƴan takarar shugaban ƙasa goma ne ke fafatawa da juna. Daga ciki akwai shugaban gwamnatin riƙon ƙwarya na sojin ƙasar Muhammad Idris Deby Itno wanda ke riƙe da madafan ikon ƙasar ta Chad tun shekara 2021 bayan rasuwar mahaifinsa da ya mulki ƙasar ta Chad a shekara ta 1990. Zai kuma fafata da tsohon Prime Minister ƙasar Sheikh Masara wanda ke zama madugun adawa a ƙasar ta Chad. Game da sauran waɗansu takwas da ke cikin jerin sunayen ƴan takarar shugaban ƙasa a ƙasar ta Chad, to sai dai a game da batun zaɓukan shugaban ƙasar da ke gudana a ƙasar ta Chad, sashin Hausa na muryar Amurka ya zanta da waɗansu daga cikin ƴan asalin ƙasar ta Chad da ke zaune a nan jihar Difa. Sun kuma ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu mabambanta kamar haka.
Ni sunana Muhammad Jibril, asalin Chad da mazauna Difa. Zabe wannan mu dai yanzu dai mu kasar Chad a nan garin Difa muna yin farin ciki ne. Farin ciki namu me Muhammad Idris Deby wannan yau shekara uku frontor Niger Chad lafiya lauye ba tashin hankali ne. Saboda haka yanzu zabe wannan muna tamani shi zai ci.
Ɗan ƙasa na buƙatar canji, me yasa ku kuke buƙatar na gani ya sake komawa kan
wannan mutanen buƙatar canji wannan su ba su sani ba komai ne.
Sunana Muhammad Abdu Adam da asalin Chad. To mu dai yanzu zabe na yau nan muna zo zaman lafiya kuma muna so su canja mana mulki.
Ne ku yanzu kuna buƙatar canji kenan.
Muna buƙatar canji sosai ma.
Me yasa kuke buƙatar canji nan?
To gaskiya ba mu ji dadi ba fi sabilillah. Muna da kalubale nan ka san yanzu kusan shekara 40 nan ba mu da ruwa, ba mu da wuta, ba mu da hanya.
Dama dai kasar Chad da Jamhuriyar Nijar sun kasance ƙasashe biyu da ke makwabtaka da juna da kuma ke da alakar yarjejeniyar yaki da ta'addanci tsakanin ƙasashen biyu. To kowane fata ne al'ummar Jamhuriyar ta Nijar ke yi game da zaɓuɓɓukan shugaban ƙasa da ke gudana a ƙasar ta Chad. Akan hakan ne ma ya sa na samu zanta da ƴan asalin jihar Difa ta Jamhuriyar Nijar. Ga dai abin da suke cewa.
Na fi Waisu Musa ɗan asalin jihar Difa ta Jamhuriyar Nijar. Zaɓe da yake gudana a ƙasar Chad a yanzu haka muna musu fatan Allah ya sa a samu shugaba kasancewa Chad ƙasa ce makwabciyarmu wadda muna yaƙi da ta'addanci tare. Muna fatan dai Allah ya sa su samu shugaba na gari wanda zai sa mu fahimci juna tsakaninmu da su mu cimma gurin da muka sa gaba game da rashin tsaro da ke faruwa tsakanin ƙasar Chad da jihar Difa da ke makwabtaka da ita.
Aisha Abubakar, ɗaya asalin jihar Difa a Jamhuriyar Nijar. Dangance da zaben shugaban ƙasa da ake gudanarwa a ƙasar Chad, muna fata yanda aka fara lafiya Allah ya sa a yi a ƙari lafiya a cikin sa'a ya kasance an zabi shugaba na gari mai tausayin talakawan shi. Kuma ƙasar Chad da musamman jihar Difa muna da hulɗa saboda iyaka ke tsakaninmu, kuma musamman a fannin harkar tsaro muna fata shugabannin ƙasashen biyun nan su dawo su haɗa ƙarfi da ƙarfe ya kasance akwai alaƙa domin a gani an kawo ƙarshen tashin hankalin da wannan ƙasashe biyu ke fuskanta.
A yanzu hakan dai ƙasashe da dama ne a duk faɗin duniya ke ci gaba da bibiyar yadda zaɓuɓɓukan shugaban ƙasa a ƙasar ta Chad zai kaya. Mai cike da mabambanta ra'ayoyi ga al'ummar ƙasar ta Chad, Harusula Rashidu, muryar Amurka daga Difa a Jamhuriyar Nijar.
A gaida Harusula Rashidu. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A Jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Sannan za a iya sauraron mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To kafin mu je ga shirin mu na gaba, ku dan shakata da wannan wakar.
Thank you.
shirin mu na gaba.
Yan kasa da hukuma.
Kitina barki ta gaba da fita. Allah wa daren mai ta dota da waɗanda suke da jawota. Hakanan da waɗanda ka kawo ta. Allah ka gare mu da tashinta.
Masarai assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Muhammad Ibrahim Kwari zan gabatar.
Diddigan da muka yi a ƙarshen shekarun da ta gabata yanzu muna da garuruwa da guda 127 a wannan matsalar tsaro ta sa duk sun zama kufai.
Idan ka buga arewa da Maraga local government akwai Kakihun, akwai Kumbashi, Maguriya, Lagada, duka waɗannan wuraren ba inda ba su wasa ba.
Haƙƙin gwamnati ne ta yi dokokin da za su kare lafiya da dukiyar mutane.
Yau shirin na tafe ne da bayanai akan makomar haƙƙoƙin tsaro ga rayuka da dukiyar 'yan ƙasa a Najeriya. A dakace mu.
Harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara. Amfanin kansa yana cikura, ya bido haƙƙinsa ya tattara, ko ji ko ke nasa samura.
Madalla, masarare 'yan Najeriya a sassa da dama na ƙasar na ci gaba da kokawa dangane da makomar 'yancinsu da haƙoƙinsu na samun tsaro ga rayuwa da dukiyoyinsu. Musamman la'akari da yadda ƙalubalen tsaro ya dabaibaye ɓangarori da dama na ƙasar. Kwanda yake hukumar na Najeriya na ci gaba da cewa suna nasu kokarin wajen wanzar da zaman lafiya musamman ta fuskar yaki da 'yan fashin daji a yankin arewa maso yammaci da arewa ta tsakiya da kuma mayakan Boko Haram a arewa maso gabashin kasar da sauran nau'o'in kalubale da ke kawo koma baya ga sha'anin zamantakewa, tattalin arziki da kuma siyasar kasar. Yankin karamar hukumar birnin Gwari a jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya na cikin larduna da 'yan fashin dajin ke tauye haƙoƙi da 'yancin al'umma a ƙasar ta Najeriya.
Sunana Malam Ishaq Usman Kasai, kuma ni ne shugaban ƙungiyar al'umma birnin Gwari a jihar Kaduna. Gaskiya harkan matsalan tsaro na karamar hukumar birnin Gwari ya shafi harkan noma, wanda ya ce tattalin arziki na wannan yanki ya dogara ne musamman akan abin da ya shafi harkan noma. Sannan abu na biyu shine abin da ya shafi harkan kasuwanci. A yanzu kididdigan da muka yi a ƙarshen shekarun da ta gabata yanzu muna da garuruwa guda 127 a wannan matsalan tsaro ta sa duk sun zama kufai. Kashi 70-80% na cikin 100 na gonaki gaskiya ba a samu cimma ainihin zuwa waɗannan wurare domin a yi noma musamman a shekarun da ta gabata ba. Abinda muka tattara shi ne yanzu akalla dai mutane da aka tada a yankunan su a ainihin gundumomin nan guda 11 na karamar hukumar birnin Gwari, akalla an tada mutane ya kai mutane 50,000 waɗanda da kansu a takaice an raba su da mahallansu. Ka ɗauki abin da ya shafi yankin Zamfara da kuma yankin Katsina da abin da ya shafi yankin Neja, wannan wuri na karamar hukumar birnin Gwari ya zama kamar daji ne kuma hanya ce wanda su waɗannan 'yan tada suke shiga waɗannan jahohi su fita ta cikin ta, kuma za ka samu ainihin matsugunan su waɗanda nan ne suke amfani da shi wajen a ci gaba da kai hare-harensu.
A jihar Neja ma 'yan fashin daji na cin zarafin bil'adama, al'amarin da ke tauye walwalar tattalin arziki da zamantakewarsu.
Sunana Idris Ahmed, ni ne shugaban matasan Mangwaro, karamar hukumar Maraga local government a jihar Neja. Kalubale na matsalar 'yan bindiga suna yawan kawo mana hare-hare, wanda garin Mangwaro ya zama matattara ne, ko kuma in ce boundary na duk inda ɗan ta'adda ya fito zai je ya kai hari ko zai je za su je satar shanu ko ɗaukar mutane, to sai sun biyo kusa da Mangwaro cikin ikon Allah kuma da jajircewa da muka yi da kuma roƙon Allah da iyayenmu da malamanmu ke yi. Allah ya muna kariya har zuwa muka kawo yanzu halin da muke.
To kaman sauran garuruwan da ke nan kewayenku, wani hali suka shiga?
Su ma sun shiga hali na hawula'i, don akwai wasu garuruwa da har sun watsi ba su ba labarinsu, sai daga baya suka koma irin Galma irin sansama aiki, irin sakwanje da gauji da sabon layi da tunku da kurigi dogon dawa duk maganan da ke maka babu sai da akai lokacin da babu kowa a ciki. Sannan sun yi barazanan watsa mangwaro da wamba da bangi Allah bai ba su iko ba. In ka bugo yamma kamar ga lokacin zaman akwai indagu, akwai shadadi, akwai farar doka, akwai unguwar malam bako, duk waɗannan wuraren ba inda ba su watsa ba. Kawai yanzu dai gaskiya an samu sauki.
Gaba a cikin shirin akwai bayanan masana dokoki da kuma tsumkaci kan irin rawar da ƴan ƙasa za su iya takawa domin kawo ƙarshen wannan matsala.
Duka za an so shi ya inganta ƙasa da tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da ƙafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta.
Masu rare yayin da wannan haƙƙi na samun tsaro ga rayuwar 'yan Najeriya ke ci gaba da samun koma baya, masana dokoki da shari'a a ƙasar na cewa
a kundin tsarin mulkin Najeriya na 1999 wanda aka yi wa gyara, haƙƙin gwamnati ne ta yi dokokin da za su kare lafiya da dukiyar mutane. Haƙƙin gwamnati ne ta inganta tsaro, ta samar da tsaro yadda za a tsare tsaro shi kanshi da dukiyar mutane da rayukansu. Wanda idan ka kalli kuma chapter ita ma guda aka ware wanda take magana gaba ɗaya akan dukkanin haƙƙin 'yan ƙasa. So kamar yadda aka ce idan ka duba a shi wannan chapter 1 din part 2 yana magana cewa kundin tsarin mulki ya kallafa wa 'yan majalisu na sanatoci da wakilai House of Representatives su fito da dokokin nan. Duk sanda aka ce babu doka, babu tsaro, babu zaman lafiya, to ya kamata a ce an yi dokar da za ta inganta wannan shine haƙƙin ɗan ƙasa kan shugabanni.
Amina Umar Hussein kenan, lawyer kare haƙƙin bani Adama a Najeriya. Sai dai a nasa tsokacin Alhaji Aminu Jahun, guda cikin masu sharhi kan al'amarin yau da kullum a Najeriya, ya ce sai an haɗa ƙarfi da ƙarfe tsakanin 'yan ƙasa da gwamnati kafin a iya kawo ƙarshen wannan ƙalubale na tsaro a ƙasar.
Don ka ɗauka misali dukkan harka na arewa ke ta. To yanzu gwamnati ta zo ta ba minista, babban minista yana ɗan jigawa, ƙaramin minista yana ɗan sa, ƙaramin minista yana ɗan sa. Duk tsaron nan an tara shi a arewacin Najeriya. Amma ba za a samu nasara ba amma sa haɗin kai da bayanai na sirri a haɗa ƙarfi da ƙarfe da sarakuna da 'yan boko da duk wanda ya isa da sauran 'yan siyasa domin a sami a ba da bayanai domin a sami yadda za a samu sauƙin tsaron nan a Najeriya. Gwamnati ta rungumi mutane ya nemi bayanai, kuma mutane su yarda su buɗe ƙirjinsu su ba da bayanai yadda za a samu zaman lafiya.
To Allah ya sa a dace. Masu rare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Mustapha Nasiru Batsari da Isa Lawan Ikara, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta.
A gaida Mahmud Kwari, yanzu kuma ga Murtala Faruk Sanyene da shirinmu na gaba.
Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Real Madrid ta ƙasar Spain ta sami tabbacin lashe gasar La Liga ta ƙasar karo na 36, biyo bayan ɗan karen kashin da Barcelona ta sha a hannun Girona da ci 4-2, yayin da ita kuma Madrid ɗin daga bisani ta yi nasarar doke Cadiz da ci 3 da nema a ƙarshen mako. Wannan ne karo na biyu da kocin Madrid ɗin Carlo Ancelotti yake lashe gasar ta La Liga da ƙungiyar, kasancewar ya taɓa lashe gasar a shekara ta 2022. Haka kuma wannan nasarar ta ƙara tazarar yawan lashe gasar ta La Liga tsakanin ƙungiyoyin biyu da suka fi adawa da juna a ƙasar, inda Real Madrid take da kofin gasar har 36, yayin da Barcelona take da 27, wato tazarar kofi 9 kenan. Kashin da Barcelona ta sha kuma ya haifar da faduwa daga ta biyu a teburin gasar zuwa ta 3, yayin da nasarar da ita kuma Girona ta yi a kanta ya ba ta damar hayewa a matsayin ta biyu a tebur, wanda kuma ya bata gudun fafa ta gasar zakarun Turai a kakar wasanni mai zuwa, karon farko a tarihin kungiyar. A Ingila kuma takarar lashe gasar Premier na kara zafafa yayin da aski ya zo gaban goshi musamman tsakanin Arsenal da Manchester City, yayin da tuni mai bin su wato Liverpool ta saki kari. Dukkan kungiyoyin biyu dai sun yi nasara a wasanninsu na wannan makon na 36 tare da tazarar maki ɗaya tana tsakaninsu, da kuma wasanni biyu na gasar da suka rage duk da yake Manchester City na da sauran wasanni uku ne domin tana da bashin wasa ɗaya da bata buga ba Arsenal dai yana addu'ar ganin tayi nasara a sauran wasannin ta biyu na gasar tare da fatar abokiyar hamayyar ta wato City ta sami tangarda koda kuwa a wasa ɗaya ne daga cikin waɗanda suka rage mata ita kuwa Manchester City tana buƙatar nasara ne kacal a sauran wasannin ta uku koda kuwa Arsenal ta lashe dukkan nata biyu domin ta sami nasarar lashe gasar ta bana ta kuma kafa sabon tarihin kasancewa kungiya ta farko da ta taba lashe gasar ta Premier sau hudu a jere kusa dai kuma akwai yuwar kungiyoyin biyu su iya karkarewa tare da maki iri daya wato kenan idan Arsenal ta yi nasara a sauran wasannin ta biyu ita kuma City ta yi nasara a wasanni biyu ta yi kunnen doki a daya wanda hakan zai sa a tantance zakara a cikin su ta hanyoyi da dama na farko za a duba kungiyar da tafi yawan jimillar kwallaye daga nan kuma sai a duba wadda tafi zura kwallaye da yawa sai kuma wadda tafi zura kwallaye a wajen gidanta a wasannin su biyun da suka buga a tsakanin su da juna da alama kuma aikin mai horar da yan wasan kungiyar West Ham United ta Ingila David Moyes ya zo karshe yayin da tsohon kocin Wolves Julian Lopetegui ya amince da tayin komawa kungiyar Moyes ya jima yana fuskantar matsin lamba sakamakon koma bayan da kungiyar ke fuskanta a wasanni lamarin da ya kamari bayan dan karan kashin da Chelsea ta bata a jiya Lahadi da ci 5 da nema to sai dai duk da yake kungiyar bata kai ga rattaba hannun kwanta ragi da Lopetegui ne shekaru 57 ba tukuna amincewar sa kadai ta nuna karshen aikin Moyes wanda kwanta ragin sa zai karkare a karshen wannan kakar wasanni a ranar 19 ga watan nan na Mayu to karshen labaran wasannin kenan mu kasance lafiya
ko madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice
kungiyar Hamas ta ce ta amince da shirin tsagaita wuta domin kawo karshen yaki da take yi da Isra'ila kungiyar yan bangaren ta Falastino ta fitar da wata sanarwa a yau Litinin cewa shugabanta Ismail Haniyeh shine ya bada wannan labari ga Prime Minister Qatar da kuma Minister tattara bayanan sirri a Misra ta wayar tarho masu shiga tsakani a birnin Al-Qahira sun yi ta kokarin ganin an tsagaita wuta na wucin gadi da kuma sakin mutane da Hamas ke garkuwa da su a Gaza sai dai babu wani bayani ko karin haske daga bangaren Isra'ila kan sadarwar Hamas jama'ai a yammacin Rasha sun ce wani harin jiragen Ukraine marasa matuka ya halaka mutane shida a yau Litinin a yankin Belgorod da ke kusa da iyakar Rasha da Ukraine gwamnan yankin Belgorod Vyacheslav Gladkov ya faɗa a dandalin Telegram cewa jirage marasa matukan sun afka wa motoci da dama kana harin ya raunata sama da mutane 30 kasar Jamus ta faɗa a yau Litinin cewa ta dawo da jakadarta a Rasha tsawon mako guda a Berlin domin jin ta bakin sa biyo bayan zargin wani harin kutsen yanar gizo a kan jam'iyyar shugaban gwamnatin kasar Jamus Olaf Scholz a makon da ya gabata Jamus ta zargi jami'an ma'aikatan tsaron Rasha da auna jigajigan jam'iyyar Social Democrat ta shugaba Scholz da wasu muhimman ma'aikatan gwamnati da masana'antu a wani harin kutsen yanar gizo wata gagaruma ambaliya sakamakon ruwan sama kaban da bakin kwariya a jihar Rio Grande do Sul a kasar Brazil ta kai adadin mutane da suka halaka zuwa 78 ya zuwa jiya Lahadi kana ta raba wasu kusan 120 da muhallansu ambaliyar ta lalata hanyoyi da gadaje a birane da dama ruwan saman ya kuma haddasa gocewar laka kana ya karye wani bangaren madatsar ruwa da ke samar da wutar lantarki
Da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin a madadin baba Yakubu Makiri da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin da Bada Umarni da ma injiniyan mu na yau ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya